A duk lokacin da mutum ya shiga cibiyoyin lafiya matakin farko ko asibitocin haihuwa zai ga dafifin mata masu juna biyu a Najeriya ko kuma waɗanda suka kawo jariransu rigakafi. Dr. Adama Ibrahim Jibril dake aiki a asibitin mata da yara a jihar Kano ta ce mata na fahimtar mahimmancin bayanan tazarar haihuwa da kula da yara koda kuwa ba dukkansu suke samun nasarar aiwatar da shawarwarin da aka basu ba.
Wato inda nake idan kika ibu mata kamar kashi 100 a cikin su kashi 70 zuwa 80 ma zai iya kaiwa 80 80% kenan 70 to 80% gaskiya ana samun hadin kai sosai a gurin su wajen yin tsarin iyali. A wayancan kuma da suka ragu wancan kashi kamar 20 haka zuwa 30 gaskiya ba za ka iya cewa ga dalili da yasa ba a samun hadin kai a wajen su. Amma a kalilan da nake dan tambaya idan naga mace tana yawan zuwa tana haihuwa in na tambaye ta sai ta ce mijinta ne bai bada wato hadin kai ba baya so.
Hukumar yawan jama'a ta Najeriya dake shirin kidaya a Afrilun Badi ta tabbatar da ingancin rahoton na Majalisar Dinkin Duniya. Nasiru Isa Kwara shine shugaban hukumar.
Mun yi wajen shekaru 16 ba mun kira ba kuma ba wai zaune haka kawai muke ba. Muna projecting, estimating yanayin yawanmu a Najeriya kowane shekara. Yanzu dai muna adadin miliyan 216 wannan ƙasa namu na Najeriya, amma da yake ya ɗau lokaci kafin mu yi gidaya, muna ƙoƙarin shirye-shirye da za mu yi gidaya a ƙasar nan don mu sami ainihin adadi na yawanmu a Najeriya na ƙwarai ba a sashi ba. Lokacin da aka yi wancan gidayen yanayin bai kai yanda muke yanzu ba. Wannan karon za mu yi amfani duka na'urori na kimiyya wanda muka fara shi tun lokacin da muka kasa wannan ƙasar namu na Najeriya zuwa kashi-kashi. Duk filin da muke da shi Najeriya mun kasa shi inda 'yan ma'aikatanmu 'yan gida za su iya zuwa su gama cikin ƙayyadadden lokacin da aka bada.
A nasa ɓangaren, Dr. Ahmad Sagir na asibitin koyarwa da ke Gwagwalada ya ce likitoci da jami'an kula da lafiya na ƙoƙarin wayar da kan jama'a wajen mahimmancin tazarar haihuwa don taimakon lafiyar jarirai da uwayensu.
Ba za a ce 'yan Najeriya ba su amfani ko kuma ba su bin shawarwarin likitoci game da amfani da tazarar haihuwa ba, domin idan aka duba cikin shekaru 28 da suka wuce an samu ci gaba wajen amfani da tazarar haihuwa. Shekaru 28 da suka wuce kashi 4 ne cikin 100 ke amfani da tazarar haihuwa, amma yanzu an samu ci gaba har kashi 12 cikin 100 suna amfani da tazarar haihuwa. To amma duk da haka ba za a ce mun kai yadda ya kamata mu kai ba ko kuma inda ya kamata mu kai ba, domin idan aka duba kasashe da suka ci gaba suna amfani da tazarar haihuwa fiye da haka, kuma tazarar haihuwar da suke amfani da shi yana cikin dalilai da yasa suka kai inda suka kai. Saboda haka idan mu ma muna son mu kai inda waɗannan ƙasashen suka kai, ya kamata mu rungumi amfani da yin tazarar haihuwa. Najeriya tana cikin ƙasashe na duniya wadda take da yawan mutuwar mata lokaci da suke ɗauke da ciki, kenan maternal mortality. To kuma tazarar haihuwa yana cikin hanyoyi musamman da aka sani wadda yake rage wannan mutuwar mata a lokaci da suke dauke da ciki.
Shin menene fahimtar mutane ne game da yawan jama'a a Najeriya? Ga abin da magidanta ke cewa.
Sunana Muhammad Tafida. To abin da yawan mutane ke haddasawa zamu iya kallon shi ta fuska biyu. Ta fuskar da yawan ke amfanar da al'umma da kuma fuskar da yawan yake iya zamtuwa matsala ga ita al'umma. Ta fuskar amfanarwa zamu iya cewa dukkan wata al'ummar da ta san kanta take kuma alfahari da al'ummar ta, ta san cewa yawan al'ummar nan ba kuma yake ka ba face ci gaba. Saboda duk inda mutane suka yawaita wanda mutane ne masu zuciya da sanin ya kamata da ilimi da kuma kokarin neman na kansu da kokarin bunkasa ko haɓaka tattalin arziki, zaka suna amfani da yawan nan nasu wajen yin abubuwan da za su kawo ci gaba ga ƙasar su da kuma al'ummar su baki ɗaya, ta yanda yanayin yawan nan nasu zai zamto kamar wani jari ne a tattare da su. Ta fuskar kuma da za a iya cewa zai iya kawo ci ma baya ko kuma koma baya, za mu iya cewa yawa ne wanda kusan irin yawa ne da nahiyar mu ta Afirka, yawanci kasashen da ba su cika ba, irin yawan da muke fama da shi. Yawa ne lokacin da ka zo ka tara mutane, babu aikin yi, ga talauci, ga karancin ilimi, to sai ka ga wannan yawan yana haddasa afkuwar irin abubuwan da suke na Allah wadai, magana ta rashin tsaro, sace-sace da abubuwa makamantan haka.
Sunana Munira Ahmad. Idan aka ce Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashen da suke ƙara yawan al'umma a duniya, ai an samu matsala. Saboda idan aka duba yanzu duniyar da ake ciki, kowa na jinafsi yake. Idan ma aka kalla Najeriya ita karan kanta, mutanen da take ciki sun mata yawa. Saboda gwamnati ba ta iya kula da adadin mutanen da ake da su ma a yanzu. Ba karatu, ba ilimi, ba boko, ba makarantu. Asibiti idan kin je sai abin ya baki tausayi, saboda likitocin da muke da su sun yi ƙaranci. Babu kulawa. To ga insecurity. To idan har za a ce har yanzu ba a samu hanyoyin da za a bi a dakile samun yawa ko karuwar samun mutane da ake a duniya ba, ai akwai matsala.
To sunana Yusuf Yakubu. A matsayinka na magidanci ko mai gida, zaka yi aure, zaka hayayyafa, ka tara iyali, sannan ka dauki wato ka biya musu bukatun su, wannan haƙoƙi nasu wanda addini ya gindaya maka, wannan ba wai wani abu ne mara kyau ba. Haka kuma in har ƙasar da ta tare yawan al'umma ko mutane za ta yi abin da ya kamata, wato gaskiya, adalci, wato a matakai daban-daban na mulki, wanda 'yan ƙasa suke da haƙƙi su samu rayuwa mai kyau, wannan ba wani laifi bane ba, wannan abu ne mai kyau. Idan har Allah ya baka dama, kana da iko, kana da aikin ko suna da, zaka kula da iyalanka, ka ba su tarbiyya mai kyau, su zamanto mutanen kirki, 'yan ƙasa na gari, wannan babu wani aibu, ba laifi bane.
Kungiyoyin kula da haƙƙoƙin ƙananan yara na kokawa kan yadda mutane kan haifi yara ba tare da kula da su ba, ta hanyar barin su suna gararan bakan tituna. Sa'idu Samba Kaftan da ke da kungiyar Raya Ilimin Yara a Arewa ya ce sukan samu yara da yawa da iyayensu suka fita sha'aninsu, musamman don talauci ko halin ko in kula.
Mun kasance wa'annan yara, mukan iya kokarin wajen sada su da iyayensu. Kamar ni da nake maganan nan, a jahohi akwai dankama a Katsina, na ɗauki yaro na kai shi dankama, na kai Leite a Kogi, sai na kai yaro Mangu, na ɗauka na kai tashan yarin nan Kaduna. Wa'annan kaɗan daga cikin irin yaran da nake ɗauka nake kai su, wanda wannan aiki ba ƙaramin aiki bane. Wajen wasu yaran za su zo, ribar da muke dan samu kaɗan shi ne, wasu suna dan zuwa da dan namban ko wani a kansu. So abun kuma ya zo ya yi wa wa'inda mu kanmu yanzu abin ya fi ƙarfinmu, kamar da muka faɗa a baya, babu mu ma ba mu iya, saboda yawai tan abun yayi yawa. Dole ne irin wannan aiki mun ka same shi, kana bukatan, kana da inda zaka ajiye yaran, wanda za a samu wajen abinci da za a ba su, a kula da su kafin a yi bincike a samu iyayen cikin sauki.
Alƙaluma sun nuna zuwa shekarar 2050 adadin yawan mutanen duniya zai karu daga mutum biliyan 8 zuwa biliyan 9.75. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.